الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 17 ga watan Rajab shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 4 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am sai ka daga muryarka to ita salatu tasbih tare da cewa game da shi kansa martabar hadisin wasu daga cikin magabata sun raunana shi tare da cewa Sheikh Nasir Al-Albani Allah ya ji kansa ya tattara hanyoyin da hadisin ya zo don haka ya bashi daraja ta hadisi ne hasan kamar yanda ya hassana shi a cikin wato sahihu sunan at-tirmidhi ita wannan sallah kamar yanda yake cikin hadisin wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da amminsa al-Abbas ibn Abdul Muttalib manzon Allah yace zan maka wata gagarumar kyauta za Allah ya ce masa in har kana da iko a kullum za Allah ya ce kai kokari kai wannan sallah ita ce salatu tasbih idan ba za ka iya yin ta a kullum a sati kai koda so daya idan ba za ka iya yi a sati koda so daya a wata kai koda so daya idan ba za ka iya yi ya ce a shekara kai idan ba za ka iya yi ya ce a rayuwar ka ma ka yi ta koda so daya kaifiyar ita wannan sallah bayan takbiratul ihram da du'aul istifta da isti'aza da basmala mutun zai karanta fatiha bayan fatiha ba maganar sura iya abinda mutun zai yi tasbihi 15 hadaddan tasbihi shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar tare da cewa in ka takaita akan subhanallahi alazim subhanallahi alazim ko kuma subhanallahi wa bihamdihi shi ma tasbihi amma hadaddan tasbihi shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar zaka yi 15 a tsaye idan ka duka ruku'u zaka yi 10 idan ka dago daga ruku'u zaka yi 10 idan ka je sujada zaka yi 10 idan ka dago daga sujada ta farko kafin ka koma ta biyu zaka yi goma, idan ka koma a sujada ta biyu zaka yi goma, idan ka dago daga sujada ta biyu ba me ke watsi zaka yi, zaka yi zaman hutu anan ma zaka yi goma. To haka a raka'a ta biyu an gane ko, kamar yanda kai a raka'a ta farko kenan a tsaye kai 15, a ruku'u kai 10, bayan ka dago daga ruku'u kai 10 ka je sujada ta farko kai 10, bayan ka dago daga sujada ta farko kai 10 ka koma sujada ta biyu kai 10, idan ka dago daga sujada ta biyu a zama a raka'a ta biyu, kenan lokacin da ka zauna zaka yi tahiyya sai kai 10, in ka yi 10 sannan sai kai tahiyya, in yaso sai ka miƙe ba tare da ka salance ba. To haka a raka'a ta uku zaka yi zaman hutu, a wannan zama na hutu zaka yi goma, sai a ƙarshen raka'a ta hudu zaka salamci. Idan ka lissafa ka jimilce a kowace raka'a zaka samu tasbihi 75, 75 su hudu shine zai baka 300 daidai, iya abinda sallar ta kunsa. A tsaye ne kare ake 15. Na'am. Kamar wasu azkar. Wannan tasbihi shi kare ne ake. Ai a ruku'u daman tasbihi ake, a sujada tasbihi ake, tunda kuma ita daman sunanta salatu tasbihi. Wanda zai tambaya yi tambaya kenan, ba tambayar da aka bada amsa kenan mutum ya wannan kenan, in haka ne tambaya ba za ta kare ba. Na'am. Kamar ni mutum sai bayan yayi magarba sai tuna bai la'asar ba, a mutumin da sai bayan sandar isha ya tuna cewa bai yi la'asar ba, yaya zai yi? Abinda muke so mu sani, jera kubutattar sallah da wadda lokacin ta yi, a magana mafi rinjaye ba wajibi ba ne, matsayinsa sunna ce, kuma shar'i idan mutum yana tuni. Misali lokacin la'asar ya yi, kai ko baka yi azzahar ba, to a nan iya abinda yake sunna sai ka yi azzahar ɗin sannan ka yi la'asar ɗin. Amma in ka manta da cewa baka yi azzahar ba sai bayan ka gama sallah ta la'asar, sannan sai ka tuna cewa ashe kai baka yi azzahar ba, to a nan iya abinda za ka yi azzahar ɗin ita kaɗai ce za ka damu, ba maganar sake la'asar ɗin. Haka kasancewar kana cikin la'asar sai ka tuna cewa baka yi azzahar ba, to za ka ci gaba da la'asar ɗinka, in ka gama sannan ka yi azzahar ɗin. An gane ku? Tare da cewa su malaman Malikiya sun tafi akan cewa duk wanda ya tuna sallah a cikin wata sallah wanda yake ciki ta ɓaci, su sun tafi akan cewa jero kubutattar sallah da wanda lokacin ta yi wannan wajibi. A takaice ko babu wani dalili wanda yake tabbatar da wajauci, domin hadisin da suka kafa hujja da shi shine hadisin da yake cikin sahihain, wanda a ranar yakin Khandaq mushrikai sun shagaltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin sahabbansa, basu samu yin sallah ta la'asar sai da rana ta fada. Kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar wato yakin Khandaq, lokacin da ake gina wannan rani, yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin bakaken maganganu ga kafirin Qurayshawa, wanda daman su ne suka yi taron dangi da su da Yahudawa na Banu Qurayza da Banu Gadfan da sauransu, suka zo birnin Madina da sunan fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa daga wannan birni. Dan haka wannan yaki ake ambatan shi da cewa Ghazwatul Ahzab, domin jama'u ne na kafirai suka yi haɗin gwiwa domin yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. To a rannan Umar da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin baƙaƙen maganganu, yana zagin kafiran Qurayshawa, ya ce ya Rasulallah sun shagaltar da ni game da sallah ta la'asar, ya ce wallahi ban yi ta ba in ba yanzu ba. Manzon Allah sai ya ce wallahi ma sallaituha, ya ce wallahi ni ma ban sallace ta ba. A lokacin nan bayan rana ta fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi arwalla da wasu daga cikin sahabbansa, suka sallaci sallah ta la'asar. Bayan sun gama sannan suka yi magariba, sai da suka yi la'asar inda farko sannan suka yi magariba. To wannan hadisi shine dalilin malaman malikiya da suka tafi akan cewa dole ne mutum ya jero kubutattar sallah da wanda lokacin ta yi. Misali baka yi azzahar ba lokacin la'asar yayi, to dole sai ka yi azzahar din sannan ka yi la'asar din. Suka ce in kai la'asar baka yi azzahar ba wannan la'asar din ta bace, sai ka yi azzahar din kuma ka sake maimaito la'asar din. In kana cikin la'asar din ka tuna cewa baka yi azzahar ba wannan la'asar ta bace, an gane ku, dole zaka salamce ka yi azzahar din sannan daga baya ka yi la'asar din. To malamai suka ce a tsantsar aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a fa'idantar wajibci, sai dai a fa'idanci cewa sunna ne. In ma zaka ce wajibi ne sai ka aro wani hadisi ka hada da wannan, sannan zaka iya cewa wajibi ne shine hadisin sallu kamar ra'aytumuni usalli. Dan haka dai a takeice magabata sun tafi akan, wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan jera kubutattar sallah da wanda lokacin ta yi matsayin shi sunna ne. Kuma akwai lokacin da shi kanshi sunnancin yake saraya. Misali lokacin da an tada ikamar sallah ta Juma'a, kai kuma baka yi sallar asuba ba, to anan sai ka bi limami a yi sallar Juma'a, ko da kana tuna sai in an gama sallar Juma'a sannan ka yi sallar asuba, saboda ita Juma'a mutum ɗaya baya yin ta. Haka a lokacin da misali jam'i zai kuce maka, to anan sai ka yi wanda lokacin ta yi, sannan daga baya ita wannan kin karamota. Yanzu misali baka yi azzahar ba an tada ikama ta sallah ta la'asar, to anan zaka iya bin limami da niyyar azzahar. Idan an gama sai ka tashi ka yi la'asar kinka, ko ka bi shi da niyyar la'asar, in an gama la'asar kin sannan ka tashi ka yi azzahar kinka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun yi takaitaccen wato bayani game da abin da ya shafi ma'anar tauhidi wato da mahimmancinsa. Kenan darasin da ya gabata matsayinsa shimfiɗa ne ga darasinmu na yau. A darasin mun fahimci menene ma'anar kalima ta at-tauhid a yare wanda yake na larabci kuma da shar'anci. Idan aka ce at-tauhid a yaren larabci shine al-ifrad, kadaitar da abu, shine suke cewa wahadtu shay'a tauhidan, ay afradtuhu ifradan, na kadaitar da shi kadaitarwa. Ai ja'altuhu wahidan, na maida shi shi kadai yake, shine ma'anar at-tauhid kenan al-ifrad. Ja'alu shay'i wahidan, ka maida abu ya zama to daya. A shar'ance idan aka ce at-tauhid shine malaman suka ce ifradullahi azza wa jalla bima yaqtasu bihi min ar-rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifat, kadaitar da ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da abin da yake banta da shi na rububiyya da uluhiyya da kuma sunayensa da sifofinsa. A karkashin wannan ta'arifi muka fahimci cewa ashe tauhidi ya kasu zuwa kashi uku kamar yadda muka yi bayani. Akwai tauhidin rububiyya, sannan akwai tauhidul uluhiyya, akwai tauhidul asma'i was sifat. Idan aka ce tauhidur rububiyya, kamar yadda malamai suka faɗa, shine ifradullahi azza wa jalla bi af'ali, kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukansa. Na daga cikin ayyukan Ubangiji subhanahu wa ta'ala halittar halittu, kashewa, rayawa, azurtawa, talautawa, janyo amfani, ije tsanani ko yayi shi, saukar da ruwa daga cikin gilgije, fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, ta da alkiyama a sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya. Kamar yadda in kana so ka gane waɗannan abubuwa, waɗanda ayyuka ne waɗanda suka keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma cikin suratul Naml, tun daga faɗarsa Allahu khairun amma yushrikun, amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi hada'ika zata bahja ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma Allah bal hum qaumun yadidu, har ka kai fadarsa kula hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wannan a takaice kenan tauhidur rububiyya, ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi, kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukansa, halittar halittu, domin babu wani mai halitta in banda Allah, duk halittun da suke cikin saman bakwai da kasan bakwai da abinda ke tsakankaninsu, gaba daya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai. Kamar yadda ya ce badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim. Ash-shahid cha'i wa khalaqa kulla shay, Ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan komai. Haka idan ka dawo cikin suratul Zumar, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Haka ya faɗa, ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna yufakun. Haka kuma ya faɗa alalahul khalqu wal amr, to haka kashewa, rayawa, azurtawa, talautawa, janyo amfani, ije tsanani ko yayi shi, saukar da ruwa daga cikin gilgije, fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, ta da alkiyama kowa a sakauta masa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa, gaba ɗayan wannan abin da muka ambata misallai ne daga cikin ayyuka na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka yace Allahul ladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Ko kuma a takaicen takaicewa, idan aka tambaye ka menene tauhidur rububiyya, sai ka ce ifradullahi azza wa jalla bil khaliqi wal mulki wat tadbir, kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da halittar halittu, da mallakar kowa da komai, da gudanar da lamarin kowa da komai. Sannan na biyu, kashi na biyu shine tauhidul uluhiyya. An gane ko? Tauhidul uluhiyya shine ake kira shi da tauhidul ibada. Idan aka ce tauhidul uluhiyya, shine ka ce ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibad, ko kuma ka ce ifradullahi azza wa jalla bil ibada, kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ibada, ko kuma ka ce kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukan bayi. Ayyukan bayi shine ibada, ma'ana duk wani abu mai sunan ibada mu kadaita Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala, kar mu sanya masa kishiya a cikin duk abin da yake haƙƙinsa, domin ibada haƙƙinsa ne, kamar yadda zamu gani a cikin darasin mu na yau insha Allah. Sannan kashi na uku shine tauhidul asma'i was sifat. Idan aka ce tauhidul asma'i was sifat, shine sai ka ce ifradullahi azza wa jalla bima lahu min al asma'i was sifat min ghairi tashbihin ولا تعديل ولا تحريف ولا تمثيل إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعديل kadaita ubangiji subhanahu wata'ala game da duk abin da yake da shi na sunaye da sifofi ba tare da kamanta shi da halittunsa kuma ba tare da kwatanta shi da wani daga cikin halittunsa ba tare da jirkitawa kuma ba tare da wohintarwa ba mun yi bayani a darasi da ya gabata cewa kasa tauhidi zuwa kashi uku magabatan kwarai sune suka kasa shi zuwa kashi uku kuma ba wani ra'ayin su bane da wani san zuciyar su diddigin sun bi diddigin nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune suka tabbatar da cewa tauhidi ya kasu kashi uku ba kamar yanda wasu suke da awar cewa wai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa wai shine farkon wanda ya kasa tauhidi kashi uku to kafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah magabatan kwarai a cikin littattafan su sune suka tabbatar da cewa tauhidi ya kasu zuwa kashi uku kamar yanda muka yi bayani a baya na daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa tauhidi ya kasu kashi uku sura ta farko daga cikin surorin Al-Qur'ani suratul Fatiha فَتَرَسَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إذن كدو كيوانا آية تفرقو الحمد لله رب العالمين كتشي الحمد لله كتشي دُكَّم وَنِدَنْجِي نَيَهُ أَسَمَكُوا أَقَسَعَ دُنِيَكُوا أَلَاهِرَ چَنْچَمْ تَعْنِيقَ أَلَّا أُبَنْجِجَنْ هَلِدْتُ godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala da yabansa ibada ne ko ba ibada bace ibada ne kenan tun anan zamu fitar da kashi na farko shine tauhidul uluhiyya da kace lillahi allahu sunan wane ne lafzul jalala ne suna ne na ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan lafazi zaka fitar da tauhidul asma'i was sifat idan ka ce rabbi rabbi anan ma'anarsa in ma ka ce khaliq ko ka ce malik ko ka ce al-ma'bud domin lafazin rabbu a larabci yana daukan ma'anar al-khaliq idan ka ce ar-rabbu al-khaliq ko ka ce al-malik ko ka ce al-ma'bud bil haqq al-ma'bud kaga anan da ka ce rabbi al-alamina ubangijin halittu mamallakin halittu anan ne zamu tabbatar shine tauhidur rububiyya tauhidur rububiyya daman tauhidur rububiyya kadaita ubangiji subhanahu wata'ala game da ayyukansa na daga cikin ayyukansa halittar halittu kenan rabbul alamin rabbil alamin ay khaliqil alamin ko kuma kace malikil alamin kuma tare da cewa kuma ar-rabbu halun suna ne daga cikin sunayensa kenan anan ma zaka fitar da tauhidul asma'i was sifat haka in ka zo ar-rahmanir rahim ar-rahman mai gamammiyar rahama anan duniya wanda ta hada mu'minai ta hada kafirai ar-rahim mai kebantacciyar rahama a gobe kiyama wanda ba ta shafar kowa in ba mu'mini ba a karkashin wannan aya zaka fitar da tauhidul asma'i was sifat ar-rahman da ar-rahim sunaye ne na ubangiji subhanahu wata'ala a karkashin waɗannan sunaye guda biyu zaka tsago masa sifa shine ar-rahma ar-rahma sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko kamar yanda yace inna rahmati sabaqat ghadabi to haka idan ka koma sura ta karshe daga cikin surorin alqur'ani suratul nas ita ma ta kasa wannan tauhidi kashi uku sannan kuma ka dawo tsakiyar alqur'ani cikin suratu daha wannan suratu maryam fadar ubangiji ta'ala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya a wannan aya zaka fitar da wato karkasuwar tauhidi zuwa kashi uku rabbus samawati wal ardi ai khaliqus samawati wal ardi, ko kuma kace malikus samawati wal ardi, ubangijin da ake kiran ku zuwa bauta masa shine rabbus samawati wal ardi, mahaliccin saman bakwai da kasan bakwai, wama bainahuma da duk abin da ke tsakanin su na halittu. Sai yace fa abuduhu, ka kadaita shi a cikin ibada. Sai yace halata adamu lahu samiya, shin ko ka sani wani wanda yake kama da Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Idan aka ce samiyun, as-samiyu shine ai al-masilu wan nadhir, wanda yake kama da abu. Kaga idan ka dauki rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, kenan wannan tauhidi zamu fitar a karkashin wannan gaba. Tauhidur rububiyya, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, mahaliccin sammai bakwai da kasai bakwai da abinda ke tsakankaninsu, halittar saman bakwai da kasan bakwai da abinda ke tsakankaninsu, aiki ne daga cikin ayyuka na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce fa abuduhu, ka kadaita shi a cikin ibada. A wannan gaba ne zamu fitar tauhidul uluhiyya, domin ibada haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wasdabir li ibadati, sai ka hada shi da fa abuduhu wasdabir li ibadati, ka kadaita shi a cikin ibada, kuma ka dau hakuri ka jure game da bauta masa, karka samu rauni, kuma karka gudu karka ja da baya, in dai akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala ce, akan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce halata alamu lahu samiya, shin ko ka sani wani wanda yake kama da Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Anan tauhidul asma'i was sifat ke, kamar yadda yake laysa kamithlihi shay'un, sai ya ce wa huwas samiul basir. Zamu tashi darasi na yau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kitabu tauhid wa qawlillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut, وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. Malam Allah ya ji kansa na faɗa kitabut tauhid, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da haƙiƙanin tauhidi. Sai ya ce wa qaulillahi ta'ala, da bayani game da ma'anar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala. Lafazin كتاب التوحيد كما يند بياني يغباتا مضاف ني ومضاف إليه، وان شي كتاب خبر ني مبتدا وان دي يكي محذوف. يند ذاك قدر سي كچي هذا كتاب التوحيد، وان للتافي ني وان كي بياني كما ده حقيقة للتوحيد. سي كچي وقول الله تعالى كنا سي كي أدفين qaulu kenan akan wato kitab, ko kuma kace wa qaulillahi ta'ala kenan kai adabin sa kenan akan kenan shi wannan mudaf kenan ai wa qaulillahi ta'ala ai wa bayan qaulillahi ta'ala, da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala. Shine yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ubangiji ta'ala yace ban halicci aljan da mutum sai dan kadaita ni a cikin ibada. Lafazin li ya abuduni ai li washiduni bil ibada, dan su kadaita ni game da ibada. Lafazin wama khalaqtu an ciro shi ne daga al-khalq, ma'anarsa shine al-ijad, samar da abu wato daga rashi. An gane ko? Samar da abu wato daga babu, domin duk halittun da suke cikin sammai bakwai da kassai bakwai da abin da ke tsakankanin su a can da babu su, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya samar da su da kudirarsa. Dan haka ma'anar al-khalq anan shine al-ijab, domin al-khalq kuma yana daukan ma'anar at-taqdir, wato shine ka abu ka daidaita shi kenan, ka daidaita shi ka bashi wata sifa da wata kaifiya. To shine anan yace wa ma khalaqtul jinna ay wa ma aujabtul jinna, ban samar da aljin. Lafazin aljin jam'i ne na jinniyun, idan aka ce jinniyun aljin kenan, idan ka ce aljinnu kenan aljannu, wanda aljannu halitta ce daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma halitta ce koyayya, wanda idanunmu ba sa ganinsu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Aljan shi da zuri'arsa suna ganinku ta inda ku ba kwa ganinsu. Kuma kasancewar rashin ganin abu baya nuna cewa babu shi, kamar yadda muka yi bayani a baya. Misalin da muka bada muka ce anan a cikin mu gaba ɗaya kowa ya tabbatar da cewa akwai wata halitta daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wata'ala, shine hankali. Kowa ya tabbata akwai hankali. To amma a cikin mu wane ne ya taba ganin hankali? Amma mun yi imani da cewa akwai shi. Kuma mun yi imani da cewa a gangan jikinmu akwai wata halitta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne ar-ruh, rai, wanda muke rayuwa da shi. Wa ya taba ganin shi a cikinmu? Ba wanda ya taba ganin shi. dan haka rashin ganin abu baya nuna cewa babu shi. Aljannu halitta ce daga cikin halittun Ubangiji Subhanahu wataala. Allah ya ɓoye su, idanunmu ba sa ganinsu. Haka mala'iku halitta ce daga cikin halittun Ubangiji Subhanahu wataala, amma ba ma ganinsu. Dan haka mun yi imani akwai halitta daga cikin halittun Ubangiji Subhanahu wataala, su ne aljannu. Rashin ganinsu da ba ma yi, wannan baya nuna cewa babu su. Dan haka kamar yanda Larabawa ko kuma mu ce malaman Loga suke bayanin cewa duk wata kalima ta Larauci idan ka samu jimin da nun a cikinta, to tana fa'idantar da cewa abu ne buyayye wanda ido baya ganinsa. Duk kalimar da za ka samu jimin da nun a cikinta, to tana nuna cewa abu ne buyayye. Dan haka shi aljan ba a ce masa ba aljan sai domin ido baya gane shi. Don haka ɗa idan yana cikin cikin mahaifiya kafin ya zo duniya ake kiran shi da janin. Janin jam'unsa shine ajinna, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Najm, wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, ku tuna lokacin da kuke jinjirai a cikin cikin uwayenku mata. To haka ita ma aljanna ba a ambace ta ba da aljanna sai domin koyayya ce ido baya ganinta. An gane ku? Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu. Wa ya taba ganin aljanna a cikin ba wanda ya taba ganinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ya bar duniya sai da Allah ya nuna masa aljanna. Don haka ita ma garkuwa ake ce mata junna, domin tana kare gangan jikin mayaki. Idan ya tare makamin abokin gaba ba ɗinin da za a yi ya ga jikinsa balantana ya soka. To shine anan ya ce wa ma khalaqtul jinna, wato ban halicci aljan, sai ya ce wal ins, wato da mutum. Shi kuma ɗan adam an ambace shi al ins, wato an ciro shi ne daga al-inas. Al-inas wato shi ne ɗebekewa, domin ɗabi'ar ɗan adam yadda Allah ya halicce shi ya ɗabi'antar da shi. Ɗan adam baya rayuwa shi kaɗai, dole sai da mai ɗebe masa kewa, sai junansa yana ɗebe ma junansa kewa. Ba yadda za a yi ɗan adam shi kaɗai ya rayu, dole sai yana tare da ‘yan uwan shi ‘ya’yan adam waɗanda za su ringa ɗebe masa kewa. Shine yace illa li ya abuduni, wato sai domin kadaita ni a cikin ibada. Wannan aya tana nuna mana hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da kuma al-illatul ga'iyya, illa game da samar da ‘ya’yan adam da wannan aljan da ‘ya’yan adam. Hikima shine kadaita Allah a cikin ibada, shine makasudin samar da mu ‘ya’yan adam kuma da jinsi na aljan. Don haka ai bayan ayar ne yace, sai yace ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yudimu inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Ubangiji ta'ala yace ma uridu minhum min rizqi, bana nihin wani arziki game da su, ma'ana mutun da aljan, bana nihin cewa su tara mun wani arziki. Wa ma uridu an yudimu, kuma bana nihin cewa su ciyar da ni, domin Ubangiji ta'ala mawadaci ne, wadata wadda ba ta da farko ba ta da ƙarshe, kuma wadata wadda ba ta ta waya. Kamar yadda ya faɗa wallahu huwal ganiyyu wa antumul fuqara, wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara, da kuma can faɗarsa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid. Don haka kuma shi baya buƙatar a ciyar da shi, domin shi mawadaci ne, baya ci baya sha, kuma shi yake ciyar da bayinsa. Don haka zai ce wa huwa yud'imu wa la yut'am, a can cikin suratul an'am, shi ke ciyar da bayinsa, shi ba a ciyar da shi. Don haka yace ma uridu minhum min rizqin, bana nihin wani arziki game da su, ma'ana ‘ya’yan adam da aljan. Wa ma uridu an yud'imu, kuma bana nihin ciyar da ni, ma'ana bana nihin su ciyar da ni. Sai yace inna Allaha huwar razzaqu, lalle Ubangiji ta'ala shine mai matukar azurtar da bayinsa, zul quwwatil matin, kuma shine ma'abucin karfi wanda yake mai tsanani, karfin da baya da misali. To dan haka a takaice wannan aya tana nuna mana wato makasudin samar da ƴaƴan Adam da aljannu shine kadaita Allah a cikin ibada, kenan mu tabbatar da cewa wato Allah ya samar da mu saboda wata hikima, wace hikima ce? Shine kadaita shi a cikin ibada. Dan haka duk wani shagalce-shagalce, duk wasu al'amura na duniya, kada su rude ka a matsayinka na mumini. Ka san da cewa makasudin samar da kai shine bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, kuma duk abinda Allah ya halitta ya jaddada mana na ni'imomi, ya jaddada mana ne a sababin su zame mana agaji akan bauta masa. Kuma wannan ibada saboda ita ne fa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bambanta mu da dabbobi, ya ba mu hankali. Saboda wannan ibada Allah ya ba mu hankali, ya bambanta mu da dabbobi, kuma ya turo manzanni na musamman, kuma ya saukar da littattafai. Wannan duddan mu kadaita shi a cikin ibada. Don haka dai a takaice, a ƙarƙashin wannan aya mai muka fahimta, mun fahimci cewa ibada ita ce makasudin samar da mu a ban ƙasa. Kadaita Allah a cikin ibada, kadaita Allah a cikin ibada shine tsantsar tauhidi. Sannan aya ta biyu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mu ne muka aika da manzo na musamman, fi kulli ummatin, a cikin kowace al'umma. Wannan manzo iya abin da yake fada ga jama'arsa shine an ibudullaha, ku kadaita Allah a cikin ibada. Wajtani ubbagu, ku nisanci gunki, kada ku bauta masa. Lafazin ba'athna, wato ma'anarsa a nan shine ai arsalina, domin alba'athna daukan ma'anar al-irsal. Kamar yanda yace huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Lafazin ba'atha a wannan aya shine ai arsala. Wa haka anan walaqad ba'athna ay arsalna, tabbas mu ne muka aika da manzo na musamman a cikin kowace al'umma. Haka lafazin alba'ath na daukan wato shine al-iqama, ma'ana tsida abu da tabbatar da shi, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke fada a can cikin suratul Baqara, wa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum talut malika. Ba'atha lakum ay aqama lakum, Allah ya tsida muku Talut shine matsayin sarki akan ku, dole ku yi masa da'a. Kamar yanda su wasu jama'a ne daga cikin Banu Isra'il, bayan wucewar Annabi Musa alaihi salam, suka tahugun annabinsu, suka nemi cewa ya bayyana musu, ya ayyana musu wani a matsayin sarki wanda za su yaki makiyansu a ƙarƙashin tutarsa. Kamar yanda yace alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alayhim alqitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bi zalimin. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كنا abinda muke so mu fahimta wato ma'anar inna Allah qad ba'ath lakum ay aqama lakum. To amma a wannan aya da yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, tabbas yace mu ne muka aika da manzo na musamman a cikin kowace al'umma. Babu wata al'umma daga cikin al'ummun da suka gabaci wannan cikamakin al'ummu face sai da Allah ya tura manzo a cikin ta. Duk wata al'umma Allah ya aika manzo a cikin ta, kamar yanda yace wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ubangiji ta'ala ya ce babu daga wata al'umma face sai da mai gargadi ya wuce a cikinta, har aka zo wannan cikamakin al'ummu, fiyayyar al'umma al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lafazin umma a larabci yana da kusan ma'ana hudu. Ma'ana ta farko wato shine affa'ifa, ko kuma kace aljama'a, kamar yanda ma'anar a wannan aya fi kulli ummatin ay fi kulli fa'ifatin, kowace jama'a Allah yace mun tura manzo a cikin ta. Ma'ana ta biyu shine wato al-qudwa, ko kace al-imam, shugaba wanda yake abun koyi, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Isra, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Inna ibrahima, wannan cikin suratul Nahl, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Kana ummatan ay kana imaman. Sannan ma'ana ta uku wato shine az-zaman, zamani kenan, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Yusuf, wadakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi farsilu, wadakara ba'da ummatin ay ba'da zamani, ba'da zamani yatina bayan wani zamani. Ma'ana ta hudu shine al-milla, ma'ana gwadabi, ko kace hanya wadda take abun bi, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Zukhruf, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ala ummatin ay ala tariqatin, ko kuma kace ala ummatin ay ala millatin, mu mun samu mahaifanmu akan wata hanya, dan haka kuma mu masu koyi ne akan wannan, akan gurabun su, kamar yanda hujja ce ta mushrikai, in an kira Yesu zuwa kadaita Allah a cikin ibada, in an kira Yesu cewa ku zo ku karbi gaskiya, sai su ce a'a, mu ga abinda muka samu uwayenmu da kakanninmu, abinda muka samu uwayenmu da kakanninmu ya ishe mu, kamar yanda ya faɗa, wai zaqila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. To shine anan yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin, tabbas wato mu ne muka aika, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan, tabbas mu ne muka aika da manzo na musamman a cikin kowace al'umma. Wannan manzo iya abinda yake faɗa ga jama'arsa, ani ubudullah, ku kadaita Allah a cikin ibada, wajtani buqagut, wato ku nisanci gunki, kada ku bauta masa. A nan za mu fahimci cewa ashe dukkan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayansu, farkon abinda suke buɗa da'awarsu da shi shine kira zuwa tauhidi, kadaita Allah a cikin ibada. Wannan kuma yana ƙara tabbatar mana albadu bil aham fil aham, farawa da abin da yafi komai muhimmanci, sannan wanda yake kusantar shi a wajen muhimmanci. Don haka anan ya zama wajibi akan malamai da ɗalibai masu kira zuwa ga addinin Allah su bada matukar muhimmanci akan karantar da jama'a tauhidi, domin shine matsayin fondasiyon game da duk wata ibada, kamar yanda bayani ya gabata. Dalilin da yake ƙara tabbatar mana da haka cewa kowane manzo da Allah ya aiko daga cikin manzanni, farkon abin da yake faɗa ga jama'arsa shine kira zuwa tauhidi. Ka koma cikin suratul A'raf, Ubangiji ta'ala na faɗa, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ubangiji ta'ala yace tabbas, yace mu ne muka aika annabi Nuhu zuwa mutanansa. Faqala annabi Nuhu yace da su, ya qaumi ibudullaha, yace ya ku jama'ata, ku kadaita Allah a cikin ibada, ma lakum min ilahin ghayru, baku wani abu, baku da wani abun bauta in banda shi, wanda annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzanni. Aka gangaro wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ubangiji ta'ala yace mu ne muka turo da annabi Hud zuwa mutanansa Adawa, shi ma yace ya ku jama'ata, ku kadaita Allah a cikin ibada, baku da wani abun bauta in banda shi. Sannan yace wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Aka zo wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Haka ka dawo cikin suratul Yusuf, ya Allah yake faɗa, dangane da annabi Yusuf alaihi salam lokacin da yana cikin kurkuku. Wasu mutane biyu suka zo suka wanda suka shiga kurkuku tare da shi, aka sanya su kurkuku tare da shi, suka zo suna masa tambaya game da wani mafarki da suka yi. An gane ko suke tambaya shi game da wato fassarar wani mafarki da suka ce sun yi. Kafin ya ba su bayanin abin da suka yi tambaya, sai ya fara kiransu, ya fara musu wa'azi. Shi ne yake cewa ya sahibai sijini, a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamu. Shi ne yace ya sahibai sijin, yace ya kuma abuta kurkuku, ku waɗannan waɗanda kuke ma'abuta kurkuku, waɗannan guda biyun da suka masa tambaya, yace a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar, yace yanzu alloli waɗanda suke mabambanta, wannan ya kama wannan, wannan ya kama wannan a matsayin Allahnsa, wannan ya kama rana, wannan ya kama wata, wannan ya kama mala'iku a matsayin abun bautarsa, wannan ya kama wani gunkinsa, wannan ya kama wani waliyinsa da sauransu, yace a arbabun mutafarriquna khairun, yace yanzu alloli waɗanda suke mabambanta su ne suka fi alkhairi. Alillahul wahidul qahhar, yace ko kuma Allah wanda yake makadaici, wanda yake mai rinjaye akan kowa da komai. Sai yace ma ta'buduna min dunihi, duk wani abin da kuke bauta ma koma bayan Allah bai zamanto ba, illa asma'an sammaytumuha, face kawai sunaye ne da kuka kirkire su, ku ne kuka kirkire su, antum wa aba'ukum, ku da uwayenku, ma anzalallahu biha min sulfar, Allah bai saukar da wata hujja game da bauta musu, Allah bai taba saukar da wata hujja cewa ga wani a sama ko a ƙasa in banda shi wanda ya cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Sai ya ce inil hukmu illa lillah, hukunci ka cokan bai zamanto ba face na Allah ne, in yayi hukunci kuma babu wanda ya isa ya bi baya, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi, wama ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Don haka yace inil hukmu illa lillah, hukunci bai zamanto ba face na Allah ne, amara Allah ta'budu illa iyya, Allah yayi umarnin kar ku bauta ma kowa in ban da shi, kaga kira zuwa tauhidi, amara Allah ta'budu illa iyya, Allah yayi umarnin cewa kar a bauta ma kowa in ban da shi. Sai yace zalika ad-dinul qayyim, kadaita Allah a cikin ibada shine addini mai kyakki wanda babu karkata a cikin sa. Sai yace walakinna aktsarun nasi la ya'lamu, sanadi mafi yawan mutane basu san da haka ba. Haka in ka gangaro cikin suratul ankabut, ubangiji ta'ala na faɗa wa ibrahima idza qala li qaumihi ibudullaha wattaquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Shine ubangiji ta'ala yace wa ibrahima idza qala li qaumihi ibudullaha wattaqu, ba su labarin ibrahim alayhi salam lokacin da ya faɗa ga mutanansa, yace ya ku mutane na ibudullaha, ku kadaita Allah a cikin ibada, wattaquhu, ku tsara dokokinsa, abinda yace ku yi bakin gwalgwadon ikon ku, abinda yace ku dena, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kadaita Allah a cikin ibada da tsara dokokinsa shine yafi muku alkhairi in har kun kasance kun san da haka. Sai yace innama ta'buduna min dunillahi awsana, ku san da cewa duk wani abin da kuke bauta ma koma bayan Allah kadai awsana ne yace gumaka ne, wa takhluquna ifka, kuma ƙarya ce kuke kirkira, domin kun sarrafa musu ibada halin basu cancanta ba a bauta musu, wa takhluquna ifka, yace ƙarya ce kuke kirkira. Sai yace innal ladhina ta'buduna min dunillahi, ku san da cewa duk wani wanda kuke bauta ma koma bayan Allah, la yamlikuna lakum rizqa, ba sa iya mallaka muku arziki, wanda baya iya mallaka ma bawa arziki to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada, wanda ke cancantar a bauta masa sai wanda arziki gaba ɗaya a hannun shi yake, arziki kuwa gaba ɗaya a hannun Allah yake, shi yake azurta bayinsa. Inna Allaha huwar razzaqu zul quwwati al matin wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Dan haka yace innal ladhina ta'buduna min dunillahi, lalle waɗanda kuke bauta ma min dunillahi ko ma bayan Allah, la yamlikuna lakum rizqa, ba sa iya mallaka muku arziki. Allah shi kadai shine yake azurta bayansa, Allahul ladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sai yace fa butagu inda Allahir rizqa, yace ku nemi arziki a gun Allah, wa abuduhu ku kadaita shi a cikin ibada, washkuru lahu ku gode masa, ilaihi turja'un, a karshe koma ta kaka zuwa gare shi ne za a mayar da ku kuma ya sakauta muku da irin abin da kuka shauka a rayuwar ku ta duniya. To dan haka manzannin Allah gaba ɗayan su farkon abin da suke buɗe da'awar su da shi shine kira zuwa tauhidi. Dan haka Ubangiji ta'ala ya koma faɗa mana a can cikin suratul anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ubangiji ta'ala ya ce gabaninka wato bamu aiko da wani manzo, illa nuhi ilayhi, face sai mun turo sako zuwa gare shi, annahu lalle al'amarin la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, illa ana face ni Ubangiji ta'ala ya ce fa'abuduni, ku kadaita ni a cikin ibada. Haka a can cikin suratul zukhruf yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun, ka tambayi wanda muka aiko gabaninka na manzanni, shin mun taba sanya wasu alloli koma bayan Ubangiji mai gamammiyar rahama, yu'buduna, wanda ake bauta ma? Allah ya taba sa wani cewa ga wani Allah wanda ya cancanta a bauta masa? Allah ya ce wa manzon shi ya tambayi waɗanda suka gabace shi da manzanni, wasu alman arsalna min qablika min rusulina, tambayi waɗanda muka turo gabaninka na manzanninmu, a ja'alna min dunir rahmani alihatan, shin wai mun taba sanya wasu alloli waɗanda yu'buduna ake bauta musu min dunin rahmani koma bayan Ubangiji mai gamammiyar rahama? Amsa shi ne babu, Allah bai taɓa sanya cewa ga wani Allah a bauta masa in ban da shi. To shi ne a nan ya ce walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut, kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yake cewa nahanu al-anbiya'u, sai ya ce abna'ul allat, sai yace dinuna wahid wa ummahatuna shatta, yace mu jama'a ta annabawa yace ƴaƴan kishiyoyi ne. An gane ko in aka ce abna'ul allah, wanda mahaifinsu ɗaya amma uwa kowa da tashi, shine yace dinuna wahid, addinin mu ɗaya ne, shine kira zuwa tauhidi. Musulunci ba shine tauhidi kadai ta Allah a cikin ibada. Sai yace wa ummahatuna shatta, amma uwayenmu daban-daban ne, ma'ana daga wannan manzo zuwa wannan manzo akan samu bambanci a bangaren shari'a, amma asali babu bambanci, gaba ɗayan manzannin Allah sun yi tarayya akan abu ɗaya, shine kira zuwa kadai ta Allah a cikin ibada. Shine yace ani ibudullah, shi manzan na faɗa ga jama'ar sa, ku kadai ta Allah a cikin ibada, wajtani buttagut, wato ku nisanci dagutu. Dagut anan me ake nihi? Shine wato gunki, ma'ana ku nisanci gunki, kada ku bauta masa. Tare da cewa lafazin tagut, at-tagut, an ciro shi ne daga at-tughyan. At-tughyan shine mujawazatul haddi, ketare iyaka, shine Hausawa suke cewa wuce makadi da rawa, kofin ayazaki, kofin mai kura mai shafawa, an gane ko, wuce gona da iri kenan. Dan haka wato malamai suka arrafa mi ake nihi da abagut, al-imamu Malik yace kullu ma ubida min dunillahi, duk abin da ake bauta masa koma bayan Allah ya zama tagut. Sai dai anan malamai sun masa biyar baya suka ce wa huwa radin, sai an ƙara wa huwa radin kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin, duk wanda aka bauta masa koma bayan Allah halin ya yarda da wannan ibada da aka sarrafa masa to ya zama tagut. Duk wanda aka dau wani abu mai sunan ibada aka sarrafa masa kuma yana ji yana ganin ya kyale, to wannan ya zama tagut. Wurin da zaka samu wasu malamai a duka gaya a hoton bidiyo an duka an musu sujada kuma sun yarda da wannan sujada da aka musu domin ba su hana mabiyan ba. To duk wanda aka sarrafa masa ibada a matsayin ya yarda yake inkari, to wannan ya zama tagut. Don haka dawagit wato suna da yawa, dagutai suna da yawa a cikin al-usulus salafa. Shekul Islam ya ambata wato cewa shugabannin daguti guda biyar ne. Farko dai shugaban shine al-iblis, shaitani kenan. Shaitani wannan shine shugaban dukkan wani daguti. Sannan na biyun sai ya ce wa man ubida wa huwa radin, da wanda aka sarrafa masa ibada halin ya yarda ya amince da wannan haƙƙi na Allah da aka sarrafa masa, bai musu ba bai inkari ba, to wannan shi ma ya zama tagut. Na biyun su kenan. Sannan na uku sai ya ce wa man da annasa ila ibadati nafsihi, da wanda ya kirayi mutane zuwa bauta masa shi, wanda ya kirayi cewa a bauta masa. Mugane akwai bambanci tsakanin na biyu da na uku. Shi na biyun ba shi bai yace a sarrafa masa ibada amma aka bauta masa sai ya ki musu ya yarda da wannan abin da aka masa, to ya zama tagut. Na uku kuma wanda yake kira zuwa bauta masa, wanda ya kirayi cewa a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Na hudun sai ya ce wa manidda ashay'an min ilmi al-ghaibi, da wanda ya kirarin wani abu game da ilimin gaibu, wanda ya yi da'awar sanin wani al'amari na gaibu, to shi ma ya zama tagut. Na biyar kin sai ya ce wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu, da wanda ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar shi ma ya zama tagut. Duk alƙalin da yake hukunci ba da shari'ar Allah shi ma ya zama tagut. An gane ko? Don haka duk wani kundi wanda yake koma bayan littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato shi ya zama tsawana shi ma sunansa tagut. Don haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yake cewa in aka ce tagut sai yake cewa ma tajawaza bihi al-abdu haddahu mimma abudin aw matbu'in aw muqa, yace duk abinda bawa ya dauke shi ya wuce iyakarsa wanda Allah ya ajiye shi, abinda ka dauke shi ka wuce da shi matsayin da Allah ya ajiye shi, yace to ya zama tagut. Yace mimma abudin, game da abun wanda ake bauta masa, yace aw matbu'in ko wanda ake biya, aw muqa'in ko wanda ake masa da'a. Kenan in muka dauki ma'anar al-ma'bud shine kamar gumaka da ake bauta musu, kaga wannan duka ana kiran su dawagi. Duk wani abu wanda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala gumaka. An gane ko? Gumaka kenan. Wannan sun zama wannan ana kiran su wato tagut. Da yace al-matbu, al-matbu anan kamar misali bokaye da ɗan dabo, wato da miyagun malamai masu halitta ma jama'a abinda Allah ya haramta, ko kuma su haramta ma jama'a abinda Allah ya halitta musu. Kamar yanda Adi ibn Hatim Allah ya kara masa yadda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ubangiji ta'ala ya ce sun maida wato Yahudawa da ƴan Musham sun maida wato ittakhazu ahbarahum, sun maida malamansu wa ruhbanahum da masu ibadarsu arbaban, sun maida su alloli suna bauta musu. Wal masiha ibn maryam, kuma sun maida Isa dan maryam allansu suna bauta musu. sai yace wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida alhali su ko ba a umarce su ba face sai dan kadaita abun bauta daya daya shine Allah mahalicin kowa da komai la ilaha illa huwa ubangijin da babu abun bauta ba sa cancanta da gaskiya face shi sai yace subhanahu amma yushriku sarki ya tabbata gare shi game da abun da mushrikai suke hada bautar sa da shi sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi mu ba mu bauta musu mu ba ma bauta ma malaman mu ba ma bauta ma masu ibadar mu manzo Allah sai yake cewa naji shin ba sa halitta muku abinda Allah ya haramta ku yadda da cewa halaka ne yace eh wannan haka ne malaman mu suna halitta mana abinda Allah ya haramta kuma mu yadda da cewa halaka ne yace yanzu ba sa haramta muku abinda Allah ya halitta kuma ku yadda da cewa haramun ne adiyu yace kware suna mana ku haka manzo Allah yace ai shine ibada shine bauta musu da kuke to dan haka duk wanda wato ka masa biyayya kenan ya halitta maka abinda Allah ya haramta ko ya haramta maka abinda Allah ya halitta to wannan wato ya zama dagutu dan haka kenan almatubu misalin sa shine wato bokaye saboda kafin musulunci duk wata kabila da ka sani tana da bokanata wanda su ne suke bada labari ai mu muna da su wanda ake zawa a ce wai su je su leko wannan shekara wai me zai kasance a cikin ta wai a je wani budar daji fa a hukumance an yarda da haka su je su leko su ce wannan shekara akwai kaza wannan shekara akwai kaza ko akwai wasu cututtuka ko akwai bala'i akwai musiba da sauransu irin abubuwa na maguzanci idan aka ce mu fa wato su ne shuwagabanni waɗanda suka ma Allah tawaye waɗanda suke halitta ma jama'a abinda Allah ya haramta ko su haramta ma jama'a abinda Allah ya halitta to waɗannan su ne ake kira muqa kenan shuwagabanni waɗanda suka ma Allah tawaye kenan waɗanda suke halitta abinda Allah ya haramta ko su haramta ma jama'a abinda Allah ya haramta mun yi bayanin cewa duk wani kundi wanda ba dokar Allah ba to wannan ya zama dagutu yanzu misali anan abinda muke so mu tambaya shin a cikin tsarin dokoki na kasar mu bude gidan giya menene matsayin shi ba laifi bane yau ba za a kai a tsira ka a kotu a ce kai laifi dan ka bude gidan giya ko ka bude gidan karuwa da abinda ya kamata haka shin ba yarda da cewa an baka izini an yarda ka bude gidan giya shin bai zama to ba halitta abinda Allah ya haramta to dan haka dawagi ta dagutu suna da yawa shugaban su dai shine shedani ubangiji ta'ala yace wajitani bubaguta wato ku nisanci dagutu kenan anan me ake nihi bauta ma wannan Allah kenan duk wani abin da ake bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wataala ku nisance shi kuma wannan shine kenan ma'anar kalima ta la ilaha illallah ku kadaita Allah sai yace kuma ku nisanci dagutu shine ma'anar la ilaha babu wani abun bauta ba sa cancanta da gaskiya illallahu sai kace face Allah kaga anan an ibudullaha anan shine al-isbat tabbatar da ibada ga Allah subhanahu wataala wajtani bubagut anan kuma kore ibada ga duwanin Allah subhanahu wataala dan haka can cikin suratul baqara yace faman yakfur bibaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim faman yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce ma tagutu yace bai yadda ba da asarrafa ibada ga kowa wai umin billahi yayi imani da Allah yace Allah shi kadai ya cancanta abota masa faqad istamsaka bil urwatil wusqa tabbas yayi ruko da igiya mafi kwari lamfi sama laha wanda babu katsewa gare ta kuma haka a can cikin suratul zumar yace wallazina jitanabu taguta an ya'buduha wa anabu ila Allahi sai yace lahumul bushra fabashshir ibad wallazina jitanabu taguta an ya'buduha wadanda suka nisanci taguta an ya'buduha game da bauta masa suka nisanci bautar gumaka wa anabu ila Allahi suka koma zuwa ga Allah suke kadaita shi a cikin ibada ubangiji ta'ala yace lahumul bushra yace na gare su wato bushara ta musamman sai yace fabashshir ibad yace ka ba bayina albushra allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana fatan mu Allah ya sanya mu daga cikin masu biyar fadarsa da ta manzansa kuma waɗanda suke masu bin mafi kyawu daga ciki nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.